بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. تقوانا إنا مدى قيسوة الدين المسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Barkan mu da saduwa a darasi na biyar cikin darussan wannan wata na Ramadana mai albarka a wannan masallaci na Jami'ar Abubakar Tafawa Balewa da ke nan birnin Bauchi, a yau biyar ga watan Ramadanan shekara 1446 ta hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama daga Makka zuwa Madina, wanda ya dace da biyar ga watan uku shekara ta 2025 miladiya. Kuma muna yau ne za mu yi darasi na ƙarshe daga cikin darussan ayar farko a wannan sura mai albarka, suratul Isra. Kafin a karanta, dama ranar farko da muka ambaci wasu daga cikin tashoshi ko kafofi da za su sa watsa wannan darasi, mun ce idan an sake samun waɗansu kuma za mu sanar. Ga waɗansu kamar haka: waɗansu gyara ne akan abin da muka faɗa a baya, waɗansu kuma ƙari ne. Gidan talabijin na BATV, gidan talabijin ɗin jihar Bauchi, sun sanar da cewa za su riƙa sawa ƙarfe 10 zuwa ƙarfe 11 bisa ɗaukar nauyin gwamnatin jihar Bauchi. Allah Ubangiji ya saka da alkhairi. Karfe 10 na dare zuwa karfe 11. Sannan sai gidan talabijin na Algaita TV, su kuma karfe 10 zuwa karfe 11 na safe, da kuma karfe 5 zuwa karfe 6 na yamma, da kuma karfe 5 zuwa karfe 6 na safe. Haka dai na gani a rubuce a nan. Haka ne, sau uku kenan: karfe goma na safe, da karfe 5 na safe, da kuma karfe 5 na yamma. Algaita TV, waɗanda suka ɗauki nauyi su ne kamfanin shayi na ZNY. Allah ya saka musu da alkhairi. Sannan sai kuma gidan rediyo Kano, wanda Alhaji Ali Yusuf Yaro ya ɗauka. Gidan rediyo Kano, karfe 9 na safe zuwa karfe 10. Allah ya saka masa da alkhairi. Sai kuma gidan rediyo na Peace FM Maiduguri, wanda kowace shekara kamfanin Virtual Engineering Solutions su suka saba ɗauka, kuma dama jagoran wannan aiki Injiniya Muhammad na Maiduguri ya kira ni da kansa, ya sanar da ni wannan. An sha'afa ne ba a sanar tun a ranar farko ba. Dama sun saba a tsawon shekara suna sa karatutukan darussan da muka yi na shekara gaba ɗaya, ba kawai wannan ba. Allah ya saka musu da alkhairi, ya ƙara musu albarka. Su za su sa wannan ne karfe 8 na yamma kullum, 8 zuwa 9 na dare kenan. Sai kuma gidan rediyon Dala FM na Kano, wanda Alhaji Sani Aminu Electronics ya ɗauki nauyi, wanda dama kuma kamfanin Rufaida mun sanar da cewa shi ma ya ɗauki na wannan Dala FM. To gashi kuma wannan kuma ya ƙara kenan, karfe 7 na yamma. Allah ya saka da alkhairi. Sai kuma gidan rediyo Mahasa Radio, shi ma da yake Kano, wanda Gerawa Rice Mills suka ɗauki nauyi, karfe 11 na yamma. Allah ya musu sakayya da alkhairi. Sai kuma gyara akan gidan rediyo Jigawa, da muka sanar cewa karfe 9 ne na safe, a'a an gyara karfe 4 zuwa 5 ne na yamma. Shi kuma dama Alhaji Muhammad Sambo Alhassan mai kamfanin Boko Fertilizer shi ya dauki nauyi, Allah ya saka da alkhairi. Dukkan waɗanda suke taimaka wajen karantar da addinin Musulunci ko a nan ko a can, duka Allah ya musu sakayya da alkhairi. Malamai masu karantarwa, Allah Ubangiji ya karbi aikin su kuma ya sa ya zama sanadiyar samun tsira a gaban Allah ranar kiyama. Za a sake karanta mana wannan aya wanda zai zama shi ne karatu na ƙarshe, sai mu ji menene darasin da za mu yi a yau da yardar Allah. Na'am.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى.
نعم.
إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا.
نعم.
إنه هو السميع البصير.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. الله يجي تركيا تبتا وأبنجي نندا يتفير دري دبا وانسا ونينكي ندري تندقا واتو مسلاتي من الفرمان مكة زوا مسلاتي من بيت المقدس دكي فلسطين. لنريه من آياتنا دمونا مسوطا سدغشين آيوهم innahu huwa samiul basir. Hakika shi Allah shine mai ji kuma shine mai gani. Jiya mun karanto fa'idoji da darussa da muke koyo daga tafiyar Isra'i da Mi'raji na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kuma mun ce mun samu guda 12 da muka tattara za mu yi bayani. Lokaci ya ba mu dama mun fadi 10, mun rage saura guda 2 kafin mu je kan darasi na yau. Waɗannan abubuwa guda 2 su ne kamar haka. Da farko, wato Isra'i da Mi'raji yana nuna mana abinda zai ƙara sa mu sakankance da yin imani da rayuwar barzakhu. Abinda ake nufi da rayuwar barzakhu shine rayuwa da za a yi ta tagada tsakanin duniya da lahira. Wanda ya mutu bai riga ya je lahira, yana wani wuri ne tsakanin nan duniya da lahira. Lahira ba za a je ta ba sai an je yawmul akhir, kuma har yanzu ba a zo yawmul akhir ba, shine rana ta ƙarshe. Har yanzu ana kirga ranaku, akwai nan da za a daina kirga ranaku, ranar da rana za ta fito ta mafaɗanta sai ta tsaya. To kaga wannan ai an daina rana. Ranar ƙarshe shi ne lahira, yanzu ba a je lahira ba. Waɗanda suka mutu ina suke? Ba ma ganin su, amma ba sa lahira saboda ba a fara lahira ba. Ina suke? Suna barzakh. Barzakh wani tudu ne da yake shamaki tsakanin nan duniya da lahira, inda ake zama a jira tashin kiyama. Duk waɗanda suka mutu, Allah madaukakin sarki ya ce wa min wara'ihim barzakh ila yawm yub'athun. Akwai wani wuri, wani shamaki, wani wurin jira, wata madakata da za su jira zuwa lokacin da za a yi tashin kiyama. Duk waɗanda suka mutu tun daga zamanin farko har zuwa yanzu suna wurin. To wannan yana ɗaya daga cikin a aqida ta Musulunci, kai imani da cewa wannan rayuwar akwai ta, kuma a cikinta ne ake zama a kabari, a cikinta ne ake tambayoyin kabari, a cikinta ne ake azabar kabari, a cikinta ne ake samun ni'imar kabari, a cikinta ne duk abin da kaji Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada labari ko Allah ya faɗa a cikin Alƙur'ani dangane da rayuwar barzakhu a wannan wurin ake yi. dukkanmu nan kowa sai yayi wannan rayuwar ita kuma rayuwa ce da ta bambanta da irin wannan rayuwar ta nan duniya wannan rayuwar ta nan duniya kana kirga tsayinta kuma ana iya auna awoyi da mintuna da second second da kwanaki da shekaru saboda a cikin wannan rayuwar akwai wata da rana waja'alna shamsa da Allah madaukakin sarki yake cewa ya sanya wata da rana waja'alna layla wan nahara ayatayn famahawna ayatal layl waja'alna ayatan nahari mubsira ayoyi guda biyu ne da nan yini da kuma na dare waɗannan yini din rana da wata su suke juya su da rana da wata din nan su ne wanda Allah ya sanya su li ta'lamu adada sinina wal hisab don ku rinka gane yawan shekaru da kuma lissafi a wannan duniya amma mutum ya je barzakh ba a gane lissafi ana tsaye da agogo ne kuna fahimta shi yasa wanda yake cikin kabari inda zaka tashi shi ya shekara 1000 da mutuwa in ka tambaye shi shekara nawa ya shi ba bai sani ba saboda a wancan ba a tsaye ba a tafiyar da lokaci ba rana da wata a wancan rayuwar don haka ba a auna lokaci su an tsaye da lokacin su ne chak shi yasa idan aka tashe su a ranar kiyama za su dauka bacci suke yi qalu man ba'athana min marqadina shi yasa ashabul kahfi da Allah ya sa suka yi baccin nan sai aka sa suka yi rayuwa irin ta barzakhu sai aka tsaida musu lokaci sai aka tsaida agogon su suka yi shekara 309 da suka tashi sai suka fara tambayar juna kun kai yaushe kuna zaune a nan sai suka ce labithna yawman aw ba'da yawm ko wuni daya ko wani bangare na wuni kamar kai ne idan kai bacci idan ka tashi ai a cikin baccin an tsaida agogonka in dai ba tashi kai ka duba agogo ba za ka iya gane awa nawa ko minti nawa kai ba sai mutum ya dade yana bacci sai farka sai dauka yanzu ya kwanta ko mutum ya bacci kadan sai dauka ya dade kuna fahimta wannan duka yana daga cikin fa'ida da zamu gane a rayuwar banza dangane da tafiyar Annabi sallallahu alaihi wasallama na Isra'i Annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa a cikin hadisi yace duk wanda ya mun salati daga cikin ku Allah ya sanya mala'ika ko akwai mala'iku masu yawo suna karbo salatin da kuke mun sai suna isar mu sai Annabi sallallahu alaihi wasallama da ya faɗi wannan wani sahabi yace ya Rasulullah ta yaya zaka rinka samun labarin salatin mu gare ka bayan ka riga ka bar duniya har ka riga ka lalace a cikin ƙasa sai Annabi sallallahu alaihi wasallama yace ai annabawa ba sa lalacewa a cikin ƙasa innallaha harrama 'alal ardi ajsadal anbiya Allah ya haramta wa ƙasa ta ci naman annabawa cece fi quburihim yusallun su suna sallah a cikin kabarinsu yanzu Annabi sallallahu alaihi wasallama tunda ya yi wafati zuwa yanzu shekara 1000 duniya ba yana ta sallah amma bai gaji ba saboda ba irin ta rayuwar duniya bane sannan shi yanzu baya jin kamar ya dade saboda an tsaida agogo to wannan shine yasa Annabi sallallahu alaihi wasallama yace da yazo wucewa kafin ya isa can ya kafin ya isa Baitul Maqdis ya ga Annabi Musa yana sallah a kabarin sa sai Allah ya nuna masa shi daga cikin kabarin sa yana sallah kuna fahimta to ba wannan ne abun mamaki ba ga abun da yake ban mamaki shine hadisin da Imam Ahmad ya rawaito a cikin Musnad kuma Ahmad Shakir ya inganta shi daga wato Abdullahi ibn Abbas Allah ya kare yarda ga Abdullahi da babansa yace qala Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam Annabi sallallahu alaihi wa sallama yace lamma kana al-laila allati usriya bi fiha ataitu ala ra'ihatin tayyiba ranar da aka yi tafiyar dare da ni na Isra'i sai muka wuce ta wani wuri sai naji kamshi ya bule ni fa qultu ya Jibril sai ya ce wa jagoran tafiya Jibrilu ma hadhihi ra'ihatu tayyiba wannan kamshi da nake ji na menene fa qala sai Jibril ya amsa da cewa hadhihi ra'ihatu mashitat ibn fir'aun wannan kamshin makitsiyar ƴan fir'auna ce Annabi sallallahu alaihi wasallama yace wa auladiha da ita da ƴaƴanta kamshin su kake ji kana annabi sallallahu alaihi wasallam yana son ya ji ƙarin labari don ya gaya mana sai ce qultu sai nace da jibril wa ma sha'anuha ba ni labarin ta mana kuma ai za ku so ku ji sai jibril ya ce da shi baina hiya tamshutu ibnata fir'aun makitsiya ce mai yin gyaran gashin ƴar fir'auna tana cikin yi mata gyaran gashi saqatatil midra min yadiha sai kibiyar sai ta fadi ta kubce daga hannunta sai ta fadi tana faduwa sai matar ta ce bismillah qalat laha ibnatu fir'aun sai ƴar fir'auna tace da ita abi kina rufi babana sunan babana kika faɗa sai ita kuma sai ta ce la walakin rabbi wa rabbu abikillah a ina nufi ubangiji na Allah wanda shine ubangiji na kuma ubangijin babanki ka san wannan za a yi babban aiki anan wannan ta kira ruwa qalat sai ƙar ta ce ukhbiruhu bidhalika in faɗa wa babana zan faɗa fa qalat ta ce na'am faɗa mana ai ba na tsoron kowa sai Allah fa akbaratku sai ta gaya wa fir'auna fa da'aha fir'auna sai sa aka kira ta fa qala ya fulana yace ke wance wa inna laki rabban ghairi dama kira da wani ubangijin ba ni ba qalat tace na'am kware ina da shi rabbi wa rabbuka Allah ubangijina kuma ubangijinka shine Allah fa amara bi baqaratin min nuhas fir'auna sai sa aka kawo katuwar tukunya ta dalma fa uhmiyat sai aka wato aka girka ta a wuta har sai da ta jaja zir tukunyar thumma amara biha an tulqa hiya wa auladuha sai fir'auna yace a jefa ta da ita da ƴaƴanta a cikin wannan tukunya ƙatuwar tukunya ce wanda za a iya jefa saniya a ciki sai za aka ce mata bakara qalat sai ta ce da shi inna li ilayka haja ina so in roki wani abu kafin ka kashe ni qalat yace wa ma hajatuki me kike bukata ta ce uhibbu an tajma'a idami wa idama waladi fi thawbin wahid wa tadfanuna abinda nake fata shine idan mun mutu ka hada kasusuwana da kasusuwan ƴaƴana ka tara a cikin likafani ɗaya sai ka binne mutane fir'auna yace wannan ne bukatarki ta ce eh sai ce zalika laki za mu miki wannan ba matsala amma sai kin kone qala sai fir'auna fa amara bi auladiha sai ce a rinka dauko ƴaƴanta a gabanta ɗaya bayan ɗaya sai a jefa shi dafa a gaban uwarsa su me suka yi idan aka jefa sai ya soye a gabanta fa qulqu baina yadaiha a gabanta aka rinka jefa su wahidan wahidan ɗaya bayan ɗaya ila alinta hadhalika ila sabiyillaha murdi ila sabiyillaha murda har aka zo zuwa ɗanɗanta ƙarami wanda take shayar da shi aka zo za a jefa shi wa ka annaha taqa'asat min ajlihi akan dan wannan kam sai ta so ta dan yi raki ta ce kai banda dan wannan yaro abin tausayi fala sai wannan yaro yayi magana yace ya umma mama ittaimi ki fada kawai fa inna azabad dunya ahwanu min azabil akhirah ai azabar duniya ba komai bace in ka kwatanta da azabar lahira za su ga abinda Allah zai musu a lahira mu tafi fakta amat kawai sai ta fada wannan hadisi imam ahmad ya rawaito shi kuma ahmad shakir ya inganta shi a ta'liqin sa na musnad na imam ahmad malamai da yawa ko dai wani ya ce hasan ko wani ya ce sahihi ba haka dai hadisi ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan abin da ya faru da wannan matar tun daga ranar sau nawa aka kona ta sau nawa ta mutu sau nawa ta ji zafin wannan kunar sau daya amma tun daga lokacin har zuwa zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tana kamshi a kabarin ta har yazo ya ji da kansa har ya kai ya bada labari wa al'ummar sa ashe in dai mutuwa akan hanyar Allah ne ba komai bane ba asara bace a wurin mu'mini kuma mutuwa kowa yana jin zafin ta kuma sau daya zai ji in takunu ta'lamun fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun in wani zai kashe ka akan dalilin addini ai inda zafi shi ma yana jin zafi shi ma in yanzu naka mutuwa zai ji zafi saka mutuwa kuma duk daya ce da ka mutu yau da ka mutu gobe duk daya ne zaka mutu ina fata mun fahimta wannan yana daga cikin abubuwan mamaki da suka faru a Isra'i wanda kaga ai labari ne wanda baya cikin maganar abun sama amma a ƙasa ga wani abun daga cikin tsarabar da zamu tashi da ita Allah ubangiji ya ƙara salati da salama ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai fa'ida ta 12 ta ƙarshe ita ce mu sake komawa kan darajar da matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yadda ya zama limanin annabawa da mursalai kuma ya zama mai daraja a gaban mala'iku hadisi ya tabbata daga Abu Hurairah kamar yadda yake cikin sahihu Muslim manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace laqad ra'aytu ni fil hijr yace ina gani ina tuna lokacin da nake jikin hijru Isma'il da safe kenan bayan yazo yana bada labari ina bada labari cewa ya gani sai suka ce kai sai mun maka jarabawa yace ku mun jarabawa sai suka fara tambayar ta waɗanda suka je can suka ga yaya wurin yake akwai ɗan kasuwa akwai fatake akwai ɗan yawon bude ido kowa waɗanda suka sani sai suka ce bari su yi masa tambaya daƙiƙa wanda zai iya sa sai ya faɗi kaga nan kuma sai ya ji kunya sai a ce ƙarya yake sai suka fara tambaya shi kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji yawon bude ido bane ballantana a ce ya ga komi da ya fara suna gaya masa ya suna tambayarsa sai na faɗan abin da ya sani sai aka fara tambayarsa wani abin da shi bai gani ba kuma idan bai faɗa ba zai zama masa matsala Annabi sallallahu alaihi wasallam yace fa kuribtu kurbatan ma kuribtu mislahu qattu sai na ji tsoro na razana in razana da ban taɓa yi irin wannan ba don bana so in ji kunya akan Ubangiji yace kawai sai Allah ya sa aka bude min majigi sai aka nuna min masallacin a ido na ina gani yace sai ina hango shi kamar gefen wani gida a gefe na suna tambaya ta ina gani duk abin da suka ce sai Allah ya sa a nuna min hoton sai in gani to yaya kaza kuma sai ina ba su labari sai yana gama faɗa sai suka ce ka wannan ba karamin matsafi bane kuma daga ciki ma kafin ma su ce haka sai suka ce ah to shikenan ai muna da waɗansu fatake da suka fito daga can za su dawo suna daidai ina sai Allah ya nuna maka daidai inda suke sai ce suna wuri kaza yanzu nan da kwana kaza za su iso garin a cikin tafiyar kwana 40 din nan nan da kwana kaza za su iso sai aka ce mu jira mu ga fiyan kure shi ranar tana yi sai ga su sun iso sai aka ce ka wannan babban matsafi ne kaga kafirci ko shine falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadha sihrun mubin abinda suka tambaya nan a kawo su bayyana an kawo sai suka ce matsafi ne shi yasa wanda bai yi niyyar ya shiryu ba walau ja'atuhum kullu aya hatta yarawu al'azab al'alim ba za su taba yin imani ba azaba ce kadai za ta iya za su yi imani imanin da kuma ba zai musu amfani ba Allah ya tsare mu to wannan dai shine bayani akan subhanal ladzi atra bi 'abdihi layla sura mana min al masjid al haram ila al masjid al aqsa ina ne al masjid al haram ina ne kuma al masjid al aqsa al masjid al haram shine dakin Allah mai alfarma masallacin nan wanda yake jikin dakin masallacin dakin Ka'aba wanda yake Makkatul Mukarram wannan masallacin wanda musulmin duniya suke girmama shi kuma wanda shine Allah ya kira shi anan da Al-Masjidil Haram laqad radiya Allah laqad sadaqa Allahu rasuluhu ru'ya bil haqqi latadkhulunna al-Masjidal Haram shine kuma masallacin da Allah ya kira shi Al-Bait falyabudu rabba hadal bait shine kuma masallacin da Allah ya kira shi Al-Baitul Atiq thumma liyaqdu tafathahum wal yufu nuzurahum wal yatawafu bil baitil atiq shine masallacin da in kana Makka ake ce masa kaji haram ake ce masa al-haramul makki wannan matallacin shine farkon wurin ibada da aka fara ginawa a bayan ƙasa. Bayan Allah ya halicci duniya, to farkon abin da aka gina a duniya na wurin bauta shine wannan matallacin. Shi yasa wasu malamai suka ce mala'iku ne ma suka gina shi ɗakin Ka'aba, waɗansu kuma suka ce annabi Adamu alaihi salam shi ya gina shi. Ya dai tabbata daga hadisi na Abu Dharr, Allah ya ƙara yarda gare shi, kamar da yake cikin sahihai, ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya rasulullah ayyu masjidin wudi'a fil ardi awwal, wani matallaci ne aka fara dorawa a bayan ƙasa? Sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce al masjidul haram, masallaci mai alfarma. Kuntu Abu Dharr sai ya ce thumma ayyu, sai wanda kuma bayan sa sai ya ce al masjidul aqsa, daga shi sai al masjidul aqsa, wanda aka yi tafiya daga nan zuwa can din kenan. Kuntu Abu Dharr sai ya ce kam bainahuma, nawa ne tsakanin ginin wannan da ginin wancan, yaya ratar da ke tsakanin su na shekaru? Sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce 40 sana, shekara 40 bayan ginin al masjidul haram sai kuma aka gina al masjidul aqsa. To waye fara, waye ne yayi wannan ginin? Shine wanda waɗansu malamai suka ce a mala'iku, waɗansu suka ce annabi Adamu alaihi salam. Amma dai Allah ya ba mu labari cewa wanda yayi aikin gininsa, ginin da ya fi fitowa fili da Allah ya faɗa cikin Al-Qur'ani, shine ginin annabi Ibrahim alaihi salam. Bayan da aka yi ruwan tufa da ya cinye wurin, duk duniya ba komi ko alamar babu, don haka da ya zo sai Allah ya sa mala'ika ya zo ya shata masa wurin. Aka nuna masa iya inda ɗakin Ka'aba yake, sai ya sake ginawa da shi da ɗansa Isma'il. Shine wa idh yarfa'u Ibrahimu al-qawa'ida min al-bayti wa Isma'il. Wannan matallaci ya ci gaba da zama a matsayin wuri mai girma mai daraja a wurin mutane, sawa'un musulmi ko ba musulmi ba. Haka ya zama yana da gata ko kafin zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, tun bayan annabi Ibrahim haka masallacin ya samu gata, aka yi ta kula da shi. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko lokacin da ya zo cikin jahiliya kafin ya zama annabi, ai sun yi ta kokarin kula da shi. Ya gada a gidansu kakansa suna daga cikin masu kula da masallacin. Sannan har bayan ya zama annabi ba su yi imani da shi ba, amma suna girmama ɗakin Ka'aba. Haka Allah ya ba shi wannan gata, da musulmi da wanda ba musulmi ba duk suna kula da shi. Daga baya sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan ya yi fathu Makka, sai Allah ya ba shi masallacin. To tun da ya shiga hannunsa, kuma hannun musulmi, har yau yana nan a hannun musulmi, kuma zai ci gaba da zama a hannun musulmi ila an yarid Allahul arda wa man alaiha. Lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi bai zauna a Makka ba, amma da ya zo da aka yi fathu Makka ya koma, bai sake dawowa ba sai lokacin aikin hajji. To tsakanin wannan lokacin, tunda lokacin ma ana sallah, to tsakanin wannan lokacin da masallaci ya koma hannunsa, ya naɗa liman ya naɗa ladan, to sai ya sa aka yi tsarin yadda ake yin sallah, ba irin yadda da mushrikai suke yi ba. Lokacin faɗin masallacin gaba ɗaya 1490 square meters ne gaba ɗaya faɗinsa, kaga ba wani wuri mai girma ba ne in ka kwatanta da yadda yake a yanzu da ka sani. Haka masallacin ya ci gaba lokacin Sayyidina Abubakar, amma lokacin Umar ibn al-Khattab da ya zo mutane sun ƙara yawa, kuma sai aka samu wani ruwa mamako da aka yi, sai ya zo ya ci wurin, sai ya rusa gine-gine, sai zama Umar ɗan Khattab sai zama shi ne wanda ya sanya masa gini, sai ya gina masallaci, sai ya kewaye shi. Da yana buɗe ne, ba a yi gini da aka rufe shi ba, an fahimta ko? Sannan kuma ya sanya masa ƙofofi ta inda ake shiga, da kawai kana zuwa sai dai ka zo ka gango ɗakin Ka'aba daga ko ina take. Daga lokacin shi ne ya kewaye shi, ya sa ƙofa kafin ka je ka hango ɗakin Ka'aba. Da lokacin Uthman ya zo, Ibn Affan Allah ya ƙara yarda gare shi, sai ya ƙara wato faɗaɗa gininsa, ya ƙara yin wato extension na baya-baya, ya shigar da ginin da Umar ya yi a ta ciki, sannan kuma masallacin yayi ma jikin gine-ginen baranda inda mutane za su iya zama su huta, sannan aka yi korido-korido in ka fito daga nan ga dogon wuri da za ka yi ta tafiya har inda za ku iya tsayawa ku yi sallah ko da babu gini a wurin. Da aka zo lokacin Abdullahi ibn Zubair, kusa rigimar da aka yi tsakanin Abdullahi ibn Zubair da shi da Al-Hajjaj ibn Yusuf al-Sakafi, wanda saboda ya kama shi tunda ya ƙi ya fito ya ƙuya a masallacin, shi kuma sai ya buga bom a masallacin, shi ne ake ce almanjanik a wancan lokaci, shi ne bom ɗinsu. Aka jefa dutse ne ake jefawa daga nesa wanda ƙatti za su sa su jefa shi, kuma duk abin da ya fada a kai sai dai ya rigirgiza shi, don haka sai ya fada a kan ɗakin Ka'aba sai ya rugurgiza shi gaba ɗaya. To shi ne ya zo gina shi tunda ya riga ya rubuje, sai ce to dama manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce asalin ɗakin Ka'aba ba a ɗauke shi gaba ɗaya ba lokacin da Qurayshawa suka yi wannan ginin, sun bar hijiru Isma'il, ya kamata a ce yana ciki ba a waje za a bar shi ba. Sannan asali kofar ɗakin Ka'aba da biyu ce, ga kofar shiga ga kofar fita ta can, su kuma da suka zo suka bar kofa ɗaya. Shi da ya zo sai ce bari in ɗauki ginin gaba ɗaya hadda hijiru Isma'il, sannan bari in mai da shi kofa biyu irin yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, haka Annabi Ibrahim ya yi shi sai ya yi. Saboda dalilai na bambancin siyasa, Hajjaj ibn Yusuf da ya zo shi kuma ya samu dama, sai ce yaya abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bari kai kuma zaka roka canja, kai wani gyara zaka yi, sai sake rutsawa, sai sake mai da shi irin yadda da yake, ko irin yadda zan ce yanzu yake kenan. An fahimta ko? Daga baya wato khalifan da ya biyo bayansu Abu Ja'far al-Mansur sai zai kara fadinsa, shi ne wanda ya fara yi wa masallacin flo, da duk abin da ke ana sallah a ƙasa ne akan yashi, shi kuma da ya zo sai wa masallacin flo. Sannan kuma shi ne wanda ya fara yi wa rijiyar Zamzam, wato irin abin da ake yi na mai ake cewa ganga, ya yi masa saboda kar mutane, tunda an fara yin yawa, kar mutane su rika zamewa suna fadawa a inda rijiyar Zamzam take. Yanzu ka ga ba ma za ka gama ina rijiyar take ba. Sannan lokacin Khalifa Al-Mahdi, shi kuma ya kara fadada shi fadadawa mai yawa, har sai da ya sa gidajen da suke tsakanin wurin dawafi da zuwa sa'ayi, tunda ai wurin sa'ayi ba a cikin masallaci yake ba, sai ya yi gidajen, sai ce daga yanzu ba gida a tsakanin ɗakin Ka'aba da wurin sa'ayi, sai zama duka kamar yana cikin masallaci ne. Daga baya sai aka zo lokacin Khalifa Harun al-Rashid, shi ne wanda da ya zo gini ya tambayi Imam Malik, ya ce ko kana gani in sake mai da shi irin yadda da Abdullahi ibn Zubair ya yi, dalilin bambancin siyasa ya sa aka canza shi, ko in yi haka? Ya ce a kar ku rinƙa wasa da ɗakin Allah, a bar shi kawai a haka, saboda kuna yawan rusawa kuna sakewa za ku cire wa mutane kwarjininsa. Don haka sai aka bar shi a haka. Shi ne wanda ya fara sanya lema, irin lemomi ɗin nan a cikin masallacin a inda babu rufi, saboda mutane su samu inda za su rinƙa yin sallah. Kuma shi ne wanda ya sa aka fara yi wa ladanai wuraren da za su tsaya, kuma ya zama aka yi wuraren ladanai da yawa, saboda lokacin tunda babu amsakuwa, kuma yawan mutane maganar liman ba za ta iya sa a ji ba, don haka akwai masu jiyarwa suna da yawa ko ina, kowace kusurwa sai a sa mai jiyarwa, kuma sai a sa shi ya hau sama sai a masa lema, sai yana Allahu akbar, sai mutane daga nesa suna ji. Sannan kuma shi ne wanda ya fara sanya wa masallacin fitilu cikin dare, in ana tawafi sai ana ganin haske, ta yadda ba sai ka zo kana haska fitilarka ba. Haka dai aka ci gaba har zuwa ƙarni na hudu na tarihin Musulunci, wanda yana ɗaya daga cikin mafi munin jarabawa da aka gani a wannan masallacin, shi ne lokacin da wasu da ake ce Al-Qaramiqa, waɗanda ɗan baɗiniya ne, su suka zo suka yi yaƙi a masallacin, suka karkashe mutane ana tawafi, suka zubar da jini adadin da ba a san yawan mutanen da suka kashe ba. Sannan suka shiga jikin ɗakin Ka'aba, suka balle shi, suka ɗauko Hajarul Aswad, suka tafi da shi garinsu. Haka ya zauna shekara da shekaru ana tawafi ba Hajarul Aswad, sai daga baya Allah ya sa aka sake dawo da shi wannan Hajarul Aswad din. Haka ya ci gaba har zuwa shekara ta 1139 lokacin da aka yi wani ruwa mamako wanda ya zo ya sake kwashe masallacin. To sai aka samu lokacin daular Usmaniya wani da ake ce Sulayn, As-Sultan Sulayn, shi kuma ya sake gina shi. Sannan kuma sai aka zo aka yi masa wato expansion na ƙarshe, shine wanda mulkin Saudiya ta yanzu suka fara shi tun daga 1988 lokacin mulkin Sarki Fahad, Allah ya masa rahama. Wannan gagarumin aikin da har yanzu shine abinda ake cin moriyarsa, wanda har yanzu ake gani tun daga kan lokacin Annabi sallallahu alaihi wasallam da muka ce fadin sa fadin murabba'in mita 1490 ne, amma yanzu wannan masallacin yana da fadin murabba'in 2,256,850 square meters, wanda yake daukan sama da mutum miliyan a lokaci ɗaya suna tsalla a cikin masallacin. Wannan aiki da ya yi shine aiki mafi girma da aka sani a tarihi da aka yi wa addinin Musulunci. Kuma wannan ginin da ya har zuwa yau din nan shine abinda kiyasin duniya na UNESCO ta ce ba wani gini da aka taba masa gata da ya kacci kuɗi a duniya kamar wannan ginin. Ginin da ya fi kowanne a duniya tsada kenan, ginin ɗakin Allah mai alfarma. Sannan kuma shine masallacin nan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce idan ka yi sallah ɗaya a cikinsa ya fi a kan ka yi sallah guda 1,000 a wani masallacin daban. Ga wasu kaɗan daga cikin hotuna da nace zan nuna muku waɗanda suke za su ɗan yi jagora a kan tarihin wannan masallacin. Wannan yadda kuke gani hoton masallacin ne a shekarun 1970s. Na sa ne saboda daga bayan aka ɗauka ku a gani a cikin ko a talabijin ko kuma a wayoyinku, sannan kuna iya dubawa kuma ma a intanet za ku gani. Wannan kuma shi ne yadda masallacin yake a yanzu, dukanku kuna ganinsa a yanzu, yanda da sama da hawan tsakiya da na tsakiya na ƙasa da shi da na ƙasa da kuma ƙarƙashin ƙasa duk ana sallah, banda gefe da gefe inda ake ce mata sahat, haraba kenan. Sai kuma wannan shine halin abin da yanzu ake ƙara fadinsa da tunda Sarki Abdullah ya fara daga wannan sashen da ake wannan ƙare-ƙaren. Yanzu wannan shine tausi'a da ake yi a yanzu, kuma yanzu yana nan shi yanzu ana yin sallah a cikin shi, amma ta wannan bangaren ne kadai aka yi. Ana so nan gaba wannan masallacin da nan bangaren da wannan bangaren da nan bangaren za su zama duka kamar nan, kuma ya zama kai ka ce duka garin Makka ya zama masallacin. Yanzu a cikin aikin Vision 2030 ko sama da haka da gwamnatin Saudi Arabia ta sa a gaba, ana so wannan masallacin zai zama kamar haka ne. Zai zama kamar duk garin Makka kawai wurin sallah ne. An fahimta ko? Sannan duk wanda Allah ya bashi dama ya je ya sallah a wannan masallacin, ba a sada kuɗi ba ne. Duk wanda Allah ya bashi dama, Annabi ne sallallahu alaihi wasallam, Annabi Ibrahim ne ya addu'a ya ce Allah ka sa zukatan mutane ta zama ta kwallako a kan son wannan wurin. Son wannan wurin imani ne. Kuma duk wanda Allah ya bashi dama to kar ya yi wasa ya je ya sallah a wannan wurin. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan ka yi sallah asuba, ba ita ce mai raka'a biyu ba kadai, Allah zai baka lada wato kamar ko sama da ka yi sallah a wani masallacin ba shi ba sau 1,000. Malamai suka ce sallah ɗaya a masallacin tana daidai da ka yi sallah ka sake yin sallah ka sake yin sallah sai ka yi shekara 55 da wata 6 da kwana 20 kana sallah kafin ka kai wanda ya sallah a can sau ɗaya. Sallah asuba kenan. Wanda ya haɗa asuba da azahar da la'asar da magariba da isha ya wuni yana sallah yini ɗaya kaɗai, yana da ladar kai in baka je can ba sai kayi sallah shekara 275 da dori kafin ka kai irin wannan sai ka jira in Allah zai baka shekara 270 in ba za ka samu wannan ba to ka je can ka je kai sallah kawai duk wanda Allah ya bashi ya je can ya je ya sallah wannan sallar rana ɗaya kenan kadai sallolin farilla kenan kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fa inna salata fihi sallah daya ko sallar farilla ko sallar nafila yana da wannan ladar yanzu kullum idan aka yi sallah za a zo a kira kuma a yi sallar gawa sallar gawa nan aka zo ana iya jira mutum 10 annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kowanne mutum daya idan ka masa sallar janaza kana da ladar da ya kai girman dutsen Uhud to ka kirga ladan girman dutsen Uhud sau 10 a mutanen da aka jira suka musu sallah bayan asuba ko bayan isha ko magariba sannan ka ninka wannan kuma sau 100,000 akwai inda zaka yi samu wannan ladan in ba a can ba jama'a ku je kawai Allah ya kai ku wannan shine kadan daga cikin bayani akan da Allah ya ce minal masjidil haram ashe ya cancanci Allah ya kawo shi a wannan sura kuma ya cancanci a ce wannan babbar tafiya daga nan aka fara to sai Allah ya ce ilal masjidil aqsa zuwa ina al masjidil aqsa ina ne al masjidil aqsa shi kuma shine masallaci mai alfarma a musulunci na uku bayan al masjidil haram sai masallacin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda ya gina da hannunsa a Madina sai kuma al masjidil aqsa wanda Allah da kansa ya masa kirari da cewa allazi barakna aulahu wanda muka sanya muka albarkaci dukkan kewayensa wannan masallaci yana da daraja a musulunci da ta sa ya zama ita ce alƙiblar musulunci ta farko tun kafin a fara sallah ana kallon almasjidul haram sai da aka yi sallah na tsawon lokaci ana kallon can da annabi sallallahu alaihi wasallam ya hijira koma Madina sai da ya yi sallah na wata 17 yana kallon can kafin daga baya Allah ya ce masa fa walli waje haka shatarar masjidul haram ashe wurin yana da daraja kuma duk sallar da aka yi zuwa can Allah ya ce ta yi wa ma kana Allahu yudhi'a imanakum sannan ita ce matattara annabawa ba a taba samun lokacin da annabawa suka taru dukansu a lokaci daya su yi sallah a wani masallaci ba sai a wannan kadai sai dai wani annabi ya zo ya sallah ya tafi wani annabi ya zo ziyara ya tafi amma a hada su duka sai a almasjidul aqsa shine inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya hadu da sauran annabawa sai suka yi sallah a wurin sai aka watse ba a yi irin haka a Makka ba ba a yi irin haka a Madina ba sannan wannan masallacin shine masallacin da Allah ya zaba ya zama tashar tashin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga ƙasa zuwa sama sannan kuma wannan masallaci malamai sun tattauna cewa yaushe ne shi aka gina shi annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce an gina shi ne shekara 40 bayan almasjidul haram kaga tsohon masallaci ne shine na biyu kenan to amma waye ya gina waɗansu ce annabi adamu alayhi salam shine wanda ya fara gina almasjidul aqsa sannan kuma waɗansu kuma suka ce a'a annabi samu dan annabi nuhu alayhi salam waɗansu suka ce annabi ibrahim abinda dai yake zahiri shine annabi adamu alayhi salam tunda ya ce tsakaninsa da almasjidul aqsa almasjidul haram shekara 40 wancan kuma Allah ya ce inna awwala baitin wudi'a linasi lalladhi bi bakka to inda shekara 40 ne bai kamata a ce har zamanin annabi ibrahim ba a gina shi ba shi wannan masallaci wato ya zama shine masallaci da Allah ya fi jarabtar al'ummar musulmi a cikin tarihi ta hanyarsa ba taba samun masallacin da ma'abota sallah a cikinsa suka wahala kamar wannan masallacin ba jarabawa da yawa ta shiga tun daga zamunan da zamunan banu isra'il da kuma har zuwa yanzu dokon bayani akan yadda wannan masallacin ya shiga a tarihin banu Isra'ila. Wannan yana cikin darasin mu na gaba, wa qadaina ila bani Isra'ila fil kitab. To amma a yanzu abinda kawai zamu maida hankali akai shine yaya wannan masallacin yake a yanzu. Wannan masallaci ya fara zama a hannun musulmi ne lokacin khalifancin Umar dan Khattab. Har Annabi sallallahu alaihi wasallam yayin wafati, masallacin yana hannun ahlul kitabi har lokacin Abu Bakar. Lokacin Umar da aka samu damar cinye kasashe suka zama karkashin musulunci, kuma an ci kasar Sham ta koma karkashin musulunci, sai ce zai yi tafiya da kansa ya je ya bude masallacin ya zama na musulmi, ya karbi mukullin a hannun Yahudawa sai ya zama ya koma hannun musulmi. Sai tashi ya yi tafiya tare da manya-manyan sahabbai na lokacin da suke da rai, Sa'ad ibn Abi Waqqas, Khalid ibn al-Walid, Abu Ubaida ibn al-Jarrah da sauran sahabbai, suka kama hanya suka isa har can. Umar ibn Khattab ya je karbi kitin masallaci, aka bude masa masallacin nan, ya sa hannunsa aka share, aka wanke masallacin, shi da kansa ya share masallacin, kuma ya sa aka yi ginin wani dan karamin masallaci. Tunda da ka ga ba bautar Allah ba sallah ake yi ba, da ibada ce ta ahlul kitabi, don haka sai ya tsarkake shi ya yi sallah a ciki, aka juya alƙiblarsa kuma ta koma tana kallon almasjidil haram. Ya yi sallah a ciki zuwa wani lokaci, sannan daga baya kuma ya dawo sai ya ci gaba da zama a hannun musulmi. Akwai ɗan lokuta da masallacin ya riƙa ɗan fita daga hannun musulmi ya dawo, babu lokacin wancan dogon tarihi. Amma dai har a yanzu nan wannan masallacin a girmansa yana nan a matsayin cewa na al'ummar musulmi ne. Allah ya nuna wa Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ya bashi tun lokacin da aka sa yayi sallah a can, kuma aka kawo annabawa ba a ce su ja sallah ba, sai aka ce shi ya ja su sallah, ashe ya zama masallaci ya koma nasa kenan. To kuma yana nan a hannun al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, duk da ta'addancin Yahudawa, girman masallacin nan ya kai wato fadin murabba'in 1440,000 square meters, 144,000 wato murabba'in fadin murabba'in mita kenan. Sannan wannan masallacin abinda yasa nace zan nuna hotuna akan shi ne, da yawa daga cikin mutane ba su fahimci yaya ne asalin almasjidul aqsa ba. Wannan da kuke gani hoton garin Kudus ne, birnin Kudus wanda yanzu ku zauna mana daga bayan aka dauka kowa zai zo ya gani. Birnin Kudus wanda yanzu kasar Isra'ila take mamaye da wannan birnin, shine wannan birnin da kuke gani. Birnin Kudus kala biyu ne, akwai al-Qudusul Qadima, akwai al-Qudusul Jadida. Birnin Kudus na zamanin da shine iya wannan filin fadin nan da kuke hange daga nan, wanda wannan fadin masallacin ya kai 16% din fadin garin gaba daya na birnin Kudus na da. Wannan masallacin yana da girma, wannan da kuke hango wannan katangar har zuwa nan, har zuwa can duka almasjidul aqsa ne. Bari samu ku fito fili a nan, kun ga wannan jallali da kuke gani, to gaba ɗayansa shine almasjidul aqsa. Kun gane yawancin mutane suna hangen wannan dan karamin nan da yake tsakiya akan shine masallacin. To wannan inda kuke gani nan da bishiyoyi a ciki da shuke-shuke da katangar da ta kewaye shi, duka nan shine almasjidul aqsa. Shi yasa nace muku 144,000 square meters, ai kaga yana da girma. A nan da kuke gani
masallacin a yanzu yana da wurare daban-daban da mutane suke sallah, amma duk inda kai sallah anan kai sallah a Al-Masjidul Aqsa. Fadin ya Allah ya sa wurin yana da fadin da ko mutane za su tafi su nawa ne zai ishe su su je su yi sallah a ciki, kamar yadda Al-Masjidul Haram yake da yawa, kamar yadda masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam yake da yawa, to shi ma wannan fadin duka haka ne. Amma inda yanzu masallaci yake inda ake sallah shine nan gaban nan, shi ake ce Al-Jami'ul Qibli, wanda tun zamanin Khalifa Abdul Malik ibn Marwan shi ya gina nan, aka fara sallah a ciki, kuma har yanzu a cikin iyalan ne duk inda kaga an ce ana sako ana sallah, to a cikin wannan gurin ne ake sallah. Jama'a kuna fahimta da kyau? Amma duk inda kaga dama kaje kai sallah ko baka shiga cikin nan ba, kai sallah a cikin Al-Masjidul Aqsa. Hoto na gaba, ga inda ku yawanci kuka fi sani wannan wurin ne, haka ne? To bari ku ƙara ganin sa a fili. Shi ne nan, haka ne? Wannan shi kuka sani. To wannan da kuke gani ba shi ne asalin masallacin na Al-Masjidul Aqsa inda ake sallah ba, yana tsakiyar filin Al-Masjidul Aqsa ne. Shi wannan wurin ana ce mishi Qubbatus Sakhra, wato ƙubbar dutse, wani dutse. Lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo yana isowa, ba ya zo da Al-Buraq ba, kuna ganin jikin wancan katangar wancan na ƙarshen nan, to a wajen ne Annabi sallallahu alaihi wasallama ya daure wannan Al-Buraq da ya zo da shi, sai ya gangaro sai ya zo daidai tsakiyar wannan inda kuke ɗauka shi ne masallacin, akwai dutse a ciki, to wannan dutsen da ya taka daga nan aka yi sama. To wannan dutsen da yake tsakiyar shi ne aka yi masa wannan dom ɗin, saboda ya nuna alamar daidai tsakiyar inda daga nan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya sama, ba wai nan ne gurin da ake sallah ba, ga inda ake sallah nan. Kuna fahimta ko? Saboda haka wannan wurin yanzu inda mutane suka fi sabawa da shi ya zama kamar ana iya shiga ciki, akwai inda mutane suke iya shiga su yi sallah, to amma dai ba shi ne asalin wurin sallah ba. Yanzu asalin matallacin ga yanda yake, inda wurin da ake yin sallah ga ƙofofinsa nan, yana da faɗi da girman da yake cin adadin masallata. Na bi talabijin na Al Jazeera, sai daga ranar azumi na farko a wannan shekarar, yanzu ba mun yi azumi na biyar ba, mutum 70,000 suka yi sallah a masallacin na isha da tarawih. Rana ta biyu mutum 75,000, rana ta uku shekaran jiya mutum 80,000, jiya kuma mutum sama da 80,000 suka yi sallah, yau kuma Allahu a'lam. To ashe kaga har yanzu ana sallah a ciki. Yahudawa ba su samu damar da za su hana yin sallah a ciki ba kwata-kwata, sai sau biyu kadai. Duk wanda ya ce maka ba a sallah a ciki ƙarya yake, har yanzu ana sallah a ciki, saboda Allah ya ba waɗannan mutane taurin zuciya da ko kashe su ake wallahi sai sun yi sallah a wurin. Tun 1967 lokacin da Isra'ila aka kafa su, suka zo suka fara kewaye wurin, shi ne lokacin farko da suka taɓa hana yin sallah. Ba su sake hana sallah ba sai a 2017, wanda ya wuce din nan shekara takwas kenan, ko kusa da shekara takwas da suka wuce, shi ne lokacin da aka yi wata rigima da suka taɓa kulle masallacin, suka hana a yi sallah. Nan ma sai da aka samu waɗansu matasa suka yi kukan ƙura suka shiga, sai da aka kashe su, amma dai sai da suka shiga suka yi sallah. To wannan lokacin ne lokacin da aka kulle sai zama mutane suna yin sallah akan tituna. Amma yanzu an ci gaba da yin sallah, sai dai ba a duka faɗin filin masallacin ba. Masallacin yana da ƙofofi guda 11, ƙofofi guda 8 suna hannun musulmi, ƙofofi guda 7 suna hannun musulmi, ƙofofi guda 4 suna hannun yahudu, kuma suna riƙe da kiɗin, ba wanda ya isa shiga sai su. inda kake gani suke shiga suna kuka dinnan suna girgiza kai wannan shine kadai nasu amma wani bangare ne na masallacin ya kamata a ce duka na musulmi ne shine wanda a 2017 lokacin da mulkin farko na Donald Trump yaje wajen har suka baki yar hula yasa kaga yana shafe-shafe wancan wurin duka wani bangare ne daga cikin kofofin da suka rike amma har yanzu nan ana yin sallah a cikin wannan masallacin amma har yanzu kuma akwai jami'an tsaron su kamar yadda kuke gani a haka ana yin sallah su kuma suna kewaye da mutane da bindigogi amma bai sa mutane sun ji tsoro sun daina yin sallah wannan shine a takaitaccen bayani akan ilal masjidil aqsa alladhi barakna hawlahu yuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir da wannan dai ko muka zo karshen darasi na yau sai Allah ya kai mu darasi na gobe abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada kuskure Allah ya yafe mana wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.